gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya kama mu a kodiyo shi ake bukata a sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Amina Buhari Auna
tare da ni Daula Salim.
A duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 9 ga watan Janairun shekara 2019 shirin namu zai yi magana ne akan zaben shekara 2019 da ke karatowa.
Akwai kasar duniya da aka mucin amana irin na Najeriya ba, kamar wanda gwamnatocin waɗannan shekarun 16 suka yi ba.
Ka tambaye su, ai na faɗa maka ba gaskiya cikin wannan. Domin inda akwai gaskiya da ba za a ce har yanzu abinci na da tsada ba.
To Amina, kamar yadda duk muka sani yanzu a Najeriya ana ta hada-hadan campaign, duk jami'in sun zage damtse wajen yakin neman zabe. Don haka ne a yau zamu saurari muhimmiyar tattaunawar da Aliyu Mustapha Sokko ta yi da shugaba mai mulki dan takara kuma a ƙarƙashin jam'iyyar APC Muhammadu Buhari, sai kuma dan takara a ƙarƙashin jam'iyyar PDP Atiku Abubakar wazirin Adamawa, domin jin abin da suka tanadar wa Najeriya. Sannan kuma muna tafi da ra'ayoyin jama'a akan ƙuri'unsu a zabe mai zuwa.
Yanzu dai bari mu fara da jin amshoshin tambayar da muka mako a shafinmu na abota, wato Facebook, inda muka ce, me kuke ganin ya kamata a maida hankali a kai a zabe mai zuwa, cancanta ko jam'iyya? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
An samu ta farko a yau ta fito ne daga Musa Hadarin Asuba da Magaram, inda yake cewa yau da gobe sai Allah. To ai wannan ba sai kun fada ba, za a bi cancanta kawai.
Sai kuma amsa daga wurin Shehu Adamu Rijau, inda yace ai amsar a fili take, batun jam'iyya bai mata so ba, babu abin da ya kamata a mayar da hankali a kai sai cancanta da dacewa, domin a baya mun bi jam'iyya, ƙarshe kuma muka dawo muna cizon yatsa.
Sai Sani Muhammad daga Karmo Abuja, inda yake cewa salam yau da gobe sai Allah, gaskiya zabe mai zuwa, za mu bi cancanta ba jam'iyya ba.
Sai kuma amsar Isa Kwafsi, inda yace ni a ganina cancanta yafi jam'iyya, don haka cancanta zan zaba ba jam'iyya ba.
Sai Comrade Ahmad Sale na Fada, inda yake cewa salam yau da gobe, hakika ya kamata ƴan uwa matasa da ma iyayen mu mu maida hankali wajen zaben mutumin da ya cancanta, domin yanzu an sha mu kuma mun warke.
Amsar mu na gaba kuma ya fito daga wurin Rilwanu Sa'idu Gayare, inda yace ai hakika mu ba ruwan mu da jam'iyya, duk inda mutumin kirki yake to can za mu yi.
Sai Umar Tijani Yusufari, inda yake cewa hakika zabe mai zuwa, muna fatan zaben cancanta ba dan komai ba, sai dan mu samu shugabanni adalai.
To sai kuma amsa daga wurin Murtala Ibrahim Zangon Daura, ina da ra'ayin zabin cancanta, amma da naga babu kyakkyawar manufa jam'iyya zan zaba.
Sai Zaharuddin Umar Abdullahi Bichi, inda yake cewa salam yau da gobe, cancanta ba jam'iyya ba, shi ya kamata jama'a mu bi a kakar zaben bana, muna roƙon Allah ya zaba mana shugabanni na gari, kuma ai zabe lafiya a gama lafiya.
Saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito daga wurin Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe, inda ya ce ai ko tantama babu, duba cancanta shi ne abu na gaba a zaɓe mai zuwa.
To mun gode ku ci gaba da ansa mana da tambayoyinmu a koda yaushe muka tambaye ku. Madalla, yanzu bari mu ji ra'ayoyin jama'a akan yadda za su kada ƙuri'unsu a zabe mai zuwa.
Sunana Comrade Ali Atahiru, Secretary General Committee for the Defense of Human Rights, wato Committee kare haƙƙin dan Adam na nan jihar Kaduna. In ka duba wannan zabe da za a yi na shekara 2019 ya sha bamban da shekara ta 2015. Saboda haka waɗanda za su zaba za su duba cancanta ne mutane na gari ƙwararru waɗanda za su cika musu alƙawurkan da ya kamata in sun ɗauka su cika. Wannan zabe da za a yi zabe ne wanda zai nuna tasirin jam'iyyar da tazo da mutane na kwarai, jam'iyyar da tazo da mutane waɗanda suke sahihai, waɗanda za su iya cika alƙawari, waɗanda suke da kima, waɗanda kuma in an auna su zaka ga a ma'auni na mizanin cancanta za su kasance. A waɗannan ƙuri'u da aka ce an samu za su yi tasiri idan masu su sun fito sun yi zabe, amma in masu su ba su fito sun yi zabe ba tasiri. Fitar zabe shine tasirin katin zabe. Saboda haka za a bi abinda jama'a suke so sai ƙuri'un su yi tasiri.
Sunana Alhaji Ahmed Tukur Marafa, wanda aka fi sani da dan ƙwairo. Ai maganan zabe za a yi zabe, a'a ba za a yi sak ba, ba za a yi jam'iyya ba, za a yi mutum ne. Saboda wannan mun yi sak din nan ba abin da ya haifar mana da shi sai mummunan abu, za mu yi mutum ne. To wanda suka yi rijista in dai suka zo suka karɓi waɗannan ƙuri'un, to in Allah ya suwa da za a samu ci gaba, za a samu canji fiye da inda ba ka bato.
Sunana Muhammadu Lawal Daudu. Ya zama dole ga 'yan Najeriya su yi sak, saboda wancan sak din da muka yi, mu yi wancan sak din bai haifar mana da mai ido ba, kaga dole mu samu wata jam'iyya ita ma wadda za mu yi sak. A wannan sak din da za a yi na yanzu ba irin wancan sak din ba ne. Wancan sak din sun ga abin da sak din ta yi musu, mu kuma za mu yi wannan sak din ne wanda ya dace. Mutanen da muke gani su ne na gari, na kowa su ne za mu yi sak da su, ba irin wancan sak bana na guguwa kara leda duka ta hada ta yi wancan sak din. A to mu wannan namu na sak din na wannan shekara 2019 ba irin wancan ba ne. Idan masu ƙuri'a suka zo suka jefa ƙuri'a shi ne zai yi amfani. Idan aka ce kun zo kun yi registration kuma ku zo ku jefa ƙuri'a ba, ba zai yi amfani ba. Don haka ina kira ga waɗanda suka je suka rijista ɗin nan su zo su jefa ƙuri'a su ga inda zai kasu tudun mun tsira, inda za a ci nasara, inda za a zo a yi musu aiki baje-baje a Najeriya.
To mun ji ta bakin jama'a, yanzu bari mu je ga tattaunawar Aliyu Mustapha Sokoto da shugaba mai ci Muhammadu Buhari, ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar APC.
An kaɗa ga har yanzu akwai ke da cin hanci da rashawa a Najeriya, kuma baka iya zama shugaban ƙasa ba iya zama yana ko'ina. Saboda haka ya za ka yi ka ci gaba da wannan yaƙi kuma ka samu nasararsa? Kana jin za a yi magance shi kwata-kwata kuwa?
A'a, magance shi ni dai abin da zan ci shi ne duk wanda aka samu yanzu ba ha ce ma ake wai Baba Gosulo ba, wato Baba tafi a hankali ko ya tafi ina tafiya a hankali, da na zo ina sauri ni ga yadda aka yi da ni. To yanzu wannan hanyar da na zo ina binta ita ce hanyar da wannan tsari na demokradiyya na jam'iyyoyi daban ya yadda da ita. Shi ne idan mutum ya riƙe wuri aka samu laifi, abu kadin maganar ta bankunan shi, ta kamfanonin da ya yi, ta abin da yake da shi, gidaje a Abuja ko a ƙasar sayan waje ko a wani dabu ko su kamfanoni da ya saya ko motoci da ya tara, ai ƙungiyar cin hanci da rashawa ai suna faɗi a jarida, nikan gani suna faɗin abin da aka samu.
Zuwa yanzu ka da shi kudin nan mai za a yi da shi ne an gama ta da abin kana su ne mai za a yi da su?
A'a, ai ka san abin da za a yi, ai tuntun mu wadda abin da ake da shi. Waɗannan ayyuka da muka ce muna yi, hanyoyi da na ƙasa da na dogo da kuma na wuta, ai kudin da muka samu na tsarin tafiyar da ƙasan kamar yadda ka faɗi ku kai tambaya a baya, kudin ba su isa ba. Ai wurin wannan kudin ake ɗauka ana bada su, amma muhimmancin abin shi ne za a nuna daga bankin tarayya inda aka kwato wannan kudi, inda aka sa su. Saboda mun yi doka cewa duk kudin da gwamnati ta samu a sa su a account guda ɗaya, ana kiran shi da turanci TSA, Treasury Single Account, wato wurin aje kuɗi na gwamnati guda ɗaya, inda duk in aka samu kuɗin gwamnati sai an kai su a wurin. Saboda a san abin da ke shiga, to dole za a iya bin kadin kuma abin da ke fita.
Wani abu da ke ɗaurin mutane kai shi ne baka daina bai wa gwamnatocin jihohi kuɗaɗen da ka sa ba su kowane wata ba, amma da yawan sa yanzu ba su iya biyan albashi.
To ai gwamnonin, ai su mutanen, ai gwamnonin suna so a zaɓe su ko? to wanda ya musallafi kada su zabe shi. Wannan tsari ni abin da yake damuna rashin tausayin wasu gwamnoni. Ya za a yi a majalisa, na sha faɗi majalisa, na ce yaya suke yin barci idan mutanen da suke aiki a kamfanonin ƙarƙashinsu za su kwana, su ya ake su yi barci idan mutanen nan ma'aikatan da ke ƙarƙashinsu ba a biya su ba, suna da gidaje, suna da iyali, su biya kuɗin haya ba, abinda za su ci da yara kusan babu, kuɗin makaranta, kuɗin zuwa asibiti, na ce ake suke barci har da saliba. Wani irin tunani suke da shi?
Amma ne kada idan ba sa biyan albashi da kuɗin da kake ba su, akwai hanyar da gwamnatin tarayya ta ma za ta horar da su wajen gwamnoni.
To, ka san a tsarin dokar ƙasar nan kaso uku ne, akwai tarayya, akwai jiha, akwai ƙaramar hukuma. To, kowanne akwai yadda ya kamata ya kashe kuɗin da suka shiga baitul mali. Ya kamata waɗanda suke so su bi kadin abin da gwamnati ke yi su samu lokaci su fahimci dokoki, sannan su fuddo su yi ƙugi a kan masu yin ɓanna. Ni ba zan tsaya sai na sami laifin gwamna ba kafin in yi taimako a biya bayan Allah albashi su ci da iyalinsu su rike gidajensu ba, amma kuma ina bin kadin doka abin da ya kamata a basu ta hanyar doka, abin da ya kamata su kashe shi ma ana bin kadin shi. Amma hanyar abin da na fahimta shi ne, wato da aka zo aka ciccire mutane ba ta yiwuwa a cire duka masu cin hanci da rashawa da laifi. Saboda idan mutum ya fito daga jami'a ya yi abin da na bautar ƙasa NYSC, ya zo ya kama aiki a gwamnati, misali shekara ɗaya, biyu, uku, hudu, biyar ƙarƙashin azalimi, in ba ƙarfin imani gare shi ba Allah ya taimake shi ma sai ya shiga layi.
Mun magana tattalin arziki, abu na biyu da kai kamfen a kansa ranka daidai. Kwanan baya jaridu suka ce ka ce sha'anin tattalin arzikin Najeriya na cikin wani mawacin hali a yanzu, ba sa abin da ake nufi da wannan ba.
Sai to na yi bayani wannan abin da nake nufi, na gama abin da Najeriya take samu daga 1999 zuwa 2014, amma ku dubi abubuwan da mutane suke dogara da su akan aikin yau da kullum, da hanyoyi, da layin dogo, da wuta, cikin shekarun nan me aka yi da su, da muka zo kuma aka saki 'yan ta'addanci man maimakon miliyan 2,100,000 aka maido rabin miliyan, kuɗin shi suka faɗi ga $100 zuwa $28, sannan ya koma 37-38 zuwa 40, sannan ya hau sama zuwa 50 da wani abu. Amma duk da haka a lura a ga abin da muke yi, su mutane waɗanda suke tafiye-tafiye kuma suna jin rediyoyi daban, suna kuma zuwa kudu, suna ga irin ayyukan da ake yi, wasu hanyoyin kamar daga nan zuwa Onitsha, daga nan zuwa Port Harcourt da dawa, masu motoci za su gaya maka tun lokacin Abacha na PTF wanda ya yi na zanna na rara kudin mai, tun lokacin nan ba a taba su ba. Layin dogo kuma sun san an ma kashe shi ya mutu, wuta kuma ai babu wutar. Saboda haka waɗannan cin amana, ina so bayin ƙasa akwai ƙasar duniya da aka mucin amana irin na Najeriya ba, kamar wanda gwamnatocin waɗannan shekarun 16 suka yi ba. Tunda wannan abubuwa na ce duk wanda yake ya zaton akwai shari abu ne ya je Turai ko Amurka ko Asia ya ga ya samu ya lusa ya ga yadda ake fudda mai da biyan da ake wa Najeriya, ina kuɗin suke, ni muka iske
a kasafin kuɗin da ka gabatar a majalisar dokoki. An yi lissafin cewa kasafin an dogara shi akan sa ran gangar mai za a saida ta kan $60, sannan kuma canji akan naira 305. Kana jin a haka ɗin a sabuwar gwamnatin da za a shiga wannan zai rike tattalin arzikin Najeriya kuma ya baka damar gudanar da ayyukan da ka lissafa a cikin kasafin.
To ai na yi bayani, cikakken bayani a inda muke yanzu kuma a inda muka nufa. Inda muka nufa din nan mun sa shi a lissafin kamar yadda ka faɗa, tono mai miliyan 2,300 a kan dalar Amerika 60, kuma a kowace dala akan naira 300,500. Wannan shi ne, to in za ka yi lissafi, ba ni so in ce lissafin duna muke. To tafiyar da gwamnati dole a nuna mutane hanyar da za a bi a sami kuɗin da kuma yadda za a kashe kuɗin. Kuma mun nuna batun hanyoyi da tsaro da biyan ma'aikata da samun wutar lantarkin ita da sauransu a kan wannan. Idan muka kasa samun abin da muka yi niyya a kan shi, to sai mu duba mu ga ina ya kamata mu rage. Kuma akwai ƙasashe masu taimaka mana kamar China, suna yin wasu hanyoyinmu na mota, suna yin hanyoyin dogo, kuma hanya ruwa na Mambila, dam-dam na Mambila kamar na kai sun yadda za su yi, amma mu ba da 15% na somin taɓi, wato mu ba su wannan su fara da shi, su za su cika sauran bashin Najeriya ta biya cikin shekara 20 mai zuwa da ruwa kaɗan a kan shi. To waɗannan hanyoyin su za mu bi idan muka kasa samun tono mai da saida shi, mu kasa tono man na miliyan 2,300 a kan kuma dala 60. To saboda haka sai mu duba mu ga abubuwan da aka fara yadda za a rage su ya zama na mun cima manufa a kan abubuwan da ake samu.
Kuma a cikin kasafin na ga an ce an keɓe kamar rubuyi ɗaya na kasafin kuɗin baki ɗaya wajen biyan kuɗin ruwa na basussukan da aka ci.
To kaga waɗanda suke saurare kuma suna so su san abin da ake ciki, ayyukan bashin da ake biya, ai ba wannan gwamnatin ta ci bashin.
Madalla yanzu bari mu ƙara koma wajen Aliyu Mustapha Sokoto domin mu ji ta bakin wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar dan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP.
Kai da akwai cin hanci da akwai matsalar cin hanci da shawa a Najeriya.
Ai akwai mana kamar yadda yake ba kowane ƙasa har ƙasan guma
ba. Ya za a daita.
Sai ai maganin ta.
Yeah.
A da yawa kuwa.
Excellence kamar ya bani misalin matakan da zaka dauka sun yake mutane su je.
Kan gana ɗaya din.
Matakan da zaka dauka.
Kamar yadda na faɗa, kamata gwamnati ta yi niyya ta tabbatar da 'yan ƙasa sun samu wadata ta hanya daban-daban. Ko me sana'anka, in sana'a kake yi a tabbatar da ka samu wadata wajen, in aiki kake a tabbatar da ka samu, in baka da aiki a tabbatar da an ƙirƙiro ayyuka ko kuma sana'o'i ko kuma basussuka an baka.
Amma excellence akwai ma cewa dalilin da yasa canci da shawa ke yawa don doka ba ta aiki ne. Kai da haka?
Dokoki akwai su.
Akwai su amma suna aiki?
Me zai hana su yi aiki?
Cewa ake manya ba su taɓuwa. Yanzu ka duba.
Yanzu duk manyan da ake daurewa ne nan.
Amma in an kwatanta yawan zarge-zargen da ake yi na cewa ana sata da cin hanci da rashawa, za ka ɗauka cewa yawan mutanen da ke kurkuku sun fi yawa fiye da wanda suke ciki yanzu nan.
To ni dai na sani duk dai wani wanda aka samu da laifi ana binciken shi kuma ana kai shi wajen shari'a, in shari'a ta daure shi shikenan.
Mai magana Amerika sun ce ba ka yi zuwa Amerika.
To me zan je ma in yi American ne tukun.
Wai me yasa ma tukuna ina son san sarsar da wannan magana. An ce baka ni na san ka zama America ne. Na sani na san lokacin da ka zama America. Amma yanzu gaskiya ne ba za ka zo America ba.
Me zai yana ne zuwa?
Yasa dan shiyo mutane magana me yasa ake jin ba za ka zo America? Sun ce in ka je America za a kama ka kai laifi kai me kai.
To ina laifi kamar ina ne ba za a kama ni ba. Mutanen Najeriya nawa aka kama su a Turai ko kuma a Ingila ko a waɗansu ƙasashe don sun yi laifi a waɗansu ƙasashen. Ni me yasa ba za a kama ni ba?
Amma gaskiya ne ba za ka yi zuwa ba?
Ni ban ga dalilin da zai yana
abin
da
zai. Za ka je nan
nan ba? Ina da niyyar zan.
Nan ba dadewa ba.
Ba da dadewa ba.
Ka taɓa tuntuɓar ofishin jakadancin Amerika neman visa ka tafi Amerika?
Kai na taɓa.
Sun ce za su ba ka?
Sun ce za su ba ni.
Sun ba ka za ka je.
In sun ba ni za ni.
Ka je ka dawo ka duba maganar ta mutu.
To sabili da me? Yaushe aka ce sai mutum ya je America zai zama shugaban Najeriya? Yaushe aka ce a wace doka? Don me mutanen Najeriya za su dami kansu ko
mutum? Wasu na cewa ana kirkiro wannan magana ne domin a nuna kana da wani tabo.
Tabo wai bai tabo. Wai bai da tabo wani dan adam ne bai da tabo.
In baka je America nan ba za su dauka cewa lalle gaskiyar su ne ba za ka yi tabo. Abin da suke ta cewa. Abin da suke ta cewa kenan so kila sai ka je din nan sannan za ka wuro da musu wannan matsala.
Wannan kuwa magana
za ka je
dai ba da ni dai ba da dame ni ba.
Kafin ka zama shugaban kasa ko bayan ka zama shugaban kasa.
Ina dai ina tunani har yanzu.
To mun je ga wasu maganganu. Ka ɗauki ma'aikata dabbai suna aiki a wurare daban-daban. Adama da kamfuna daban-daban ga jami'a kai da sauransu. So ta yaya waɗannan abubuwan za su yi tasiri a in abin ka samu gwamnati ne ka gudanar da ita? Tunda ka saba ɗaukar ma'aikata dama.
Ina ji kwarewa da na yi wajen kirkiro masana'antu da kuma wuraren daukan ayyuka zai taimake ni kwarai da gaske wajen samo wa mutane ko kuma 'yan Najeriya ayyukan da za su yi musamman ma waɗanda ba su da ayyukan yi matasanmu da kuma mata waɗanda suka fito daga makarantu da jami'o'i da sauransu.
Gwamnatin APC takan ce duk ɓanna da aka yi a Najeriya PDP ta yi ta cikin shekaru 16 na ɗaya kenan. Na biyu suna zarginka da cewa ka cika yawan canjin jam'iyya. Ka je ACN, ka je APC, ka dawo PDP, ka bar ta ka kuma dawo cikin ta, me za ka ce musu?
Buhari ba ya canja jam'iyya wajen hudu.
Shi ma ya yi.
To, ai ba wani sabon abu bane, yanci ne na ɗan adam a harkar demokuraɗiyya. Ka je duk jam'iyyar da ka ga dama, ka fita wanda ba ka so. So me ya sabon abu a ciki? Ai demokuraɗiyya ne kuma yanci ne wanda tsarin mulki ta ba. Ubangiji ma da ya halicce ka ya baka yancin.
Ka canja in ba ka san inda kake.
Yanzu kai ba ka ba Sokoto ka je kana zaune America ba.
Kare kuwa.
Don.
Batun wutar lantarki. Ya za ka yi da ita?
Akwai yadda zan yi da ita kuwa. Wutar lantarki din nan ya kamata a dubi yanayin ƙasarmu da kuma hanyar samun wutar lantarki. Muna da hanyoyi daban-daban.
Ta fannin tattalin arzikin nan naira ta dade tana akan naira 360 da wani abu akan dala ɗaya. Na san an shayin alƙawura can baya da kuma yanzu ma a kamfen da kuke yi dukkan ku biyu din kowa na alƙawarin cewa zai ƙarfafa darajar naira. Ya za ka ƙarfafa darajar naira?
In sun ce za su ƙarfafa darajar naira ƙarya suke, ya za a yi a ce yau farashin dala tana da matakai wajen guda huɗu ko biyar, wani a ce mishi ya saya 300, wani a ce mishi ya saya 300 da 500, wani a ce mishi ya saya 300 da 10, wani a ce mishi ya saya 320 da sauransu. Ya za a samu a ƙarfafa naira? Ba zai yi ba.
Ba magani kenan haka za a ce?
Akwai magani mana.
Yawwa,
ko da
magani ne shugaban ƙasa ne.
Kana ni ne shugaban ƙasa sai in haɗa su duk su zamanto wuri guda.
Su kudaden duka?
Yes, duk sai su zama farashin ba, sai ya zama wuri guda. Don haka yan kasuwa na waje da na ciki kowa zai san lalle kudin naira nan fa ga yadda yake.
Amma suna cewa darajar shi ba wai ya dogara kan abin da aka yi a nan cikin gida ba, har da sauran abubuwan da ke faruwa a kasashen
waje. Dama
suna da tasiri.
Dama
To ashe ana magance abin anan kadai anan cikin Najeriya?
Dama ba daga Najeriya yake magance shi ba sannan ya fita waje. Ai daga Najeriya yake magance shi sannan ya fita waje. Tunda zaka duba ne a waje din nan kam me ya kamata darajar kudin ku ya zamanto. Shikenan sai a bar abin nan darajar kudin kamar yadda kowanne ne zai iya saye, amma ba waɗansu suna saye a raha, waɗansu kuma suna saye a tsada ba.
To me ya hasashen ka game da harkar noma ita kuma ya za ku bunƙasa ta?
To batun harkar noma nan kuma mun samu koma baya, ko da shike gwamnati za ta ce an ci gaba, amma mu ba mu ga ci gaban da ake ciki ba. Domin me? Domin yadda har yanzu abinci da tsada yake, sun ce an samu ci gaba wajen harkar noma, har yanzu shinkafar da suke fada farashin ta bata fadi ba, sai gaba-gaba take. Don haka ban san kuma ka gani akwai rashin zaman lafiya ko kuma rashin tsaro ya shafi manoma. Yanzu mutum bai sai je gonar shi yana noma sai a zo a kama shi a sace shi a ce sai an kawo kuɗi da sauransu.
To yasa ne kai ne mai za ka yi kuma da shi
ne ne abin
da sauko da farashin kasa kuma a samu abinci.
To tilas sai ka tabbata a gaskiyan din ka taimakawa manoma ta hanyoyi daban-daban,
kamar
ba da su abin da ake cewa koya musu extension services ne, sannan kuma da ba su bashi mai rahusa.
Amma duk wadda ta yi cewa tana yi wa'in
ina to ina to sai mu gani idan ana yi kan me yasa har yanzu kudin abinci da tsada yake.
Wasu ce ana fita da shi zuwa wajen
ƙarya ne, ba sun rufe iyakoki gaba ɗaya ba, ai sun suke da jami'an tsaro.
Amma kan iyakokin mai excellence ka san yadda suke, a buɗe suke.
To idan dai suna da niyyar aiki za su hana abincin nan fita.
So fitan da abinci ne yake sa tsadan shi ko me yake sa
tsadan? Ni ban yarda ma abinci na fita ba, yaje ina to ina abincin
da yake sa tsadan kenan.
Ka tambaye su. Ai na faɗa maka. Ba gaskiya cikin wannan, domin inda akwai gaskiya da ba za a ce har yanzu abinci na da tsada ba. Tunda na ɗaya sun kama iyakan ƙasan gaba ɗaya.
Na'am.
Sun kulle sun rufe.
Sun sun yi haka ne don su taimaka manoman cikin gida.
Da muke samun abinci da arha kan an rufe dubu
an rufe daga waje ake shigowa
ba daga ana noma ma fiye da yadda ake yanzu, domin akwai zaman lafiya.
Saboda
za ka je gonan ka kawuni kana noma ka dawo wani bai zo ya sace ka ba.
Saboda haka batun bunƙasa za ka bunƙasa manoma, za ka ba su suka.
Za a ba su suka kuma za a dawo da zaman lafiya. A tabbatar da ba wani wanda zai je gonan, a tabbatar don ka je gonan ka ba za a je a sace ka ba.
To madalla Amina kin ji dai da ƙarshe abinda abunnan Alhaji Atiku Abubakar ya ce, kuma kin ji na shugaba Muhammadu Buhari. To ke a ganin ki me ya kamata din jama'a su bi, cancanta ne ko jam'iyya ne?
Ni fa kai na wannan lamarin ya hadore mun kai. Amma gaskiya ƙarshen shi cancanta, kowa ya bi abinda zuciyar shi yace mishi ya zabi wanda yake ganin.
Fa yanda ake cewa PDP sun yi mulki shekara 16 ba abinda aka gani.
To maganar gaskiya shekara 16 me aka gani? An ce wannan ma ba abinda aka gani.
To haka ne gaskiya mutane kawai ƴan ƙasa ma ba iya mana.
Amma waɗanda suka gani sun gani. Zaki ga wasu zasu yabi mulkin PDP, wasu zasu yabi na wannan na APC da ake da shi yanzu. Saboda haka kawai
ya kamata mu a matsayin mu na ƴan ƙasa, duk wanda Allah mulki dai Allah yake
bada, kuma Allah yake bada
wanda Allah ya ba mulki a dauke shi hannu bibbiyu a kuma mara mashi baya domin a samu ci gaba a ƙasa. To jama'a duka anan muka kawo ƙarshen shirin namu ne yau, a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni wajen hada wannan shirin Daniel Brown, sai injiniyan mu na yau Mr. Chan, sai abokiyar aiki na da ta yanda gabatar da wannan shiri
Auna.
To Amina Bahari Auna ko sai ni Dola Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa mu huta lafiya, sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu.